نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا نمتشي بالبركة مترانا الجمعة يو أشرن دهدو gawatar Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1434 wanda kuma yake daidai da 2 ga watan 8 miladiya ta 2013 a wannan masallaci na Gollaga cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul Isra. A yau za mu tashi daga kan aya ta 9. Bismillah malakum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna s-salihat wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
نعم. الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. للي وأن القرآن ينا شرير وزوى هنجر تكي ما في ميكوا ما في زما ديدي. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات كما ينا البشر جمؤمني ودن سكي أيك تأيك نقري أن لهم أجرا كبيرا شوى للي سناد ونلا دامي جرما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة كما دا شوى للي ودن دا باسا إيماني لنا اللاهرة أعتدنا لهم عذابا أليما ممستان دون وتعذابا ميردئي. A jiya ayar karshe, gabar karshe ta wannan aya bamu fassara ta kuma bamu yi bayanin ta ba, inda Allah ta'ala ce in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'du al-akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwala marra wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira asa rabbukum an yarhamakum وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وقبر وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا من سن جهنم تزمو شمفدا قوات أن نسكي كافرين. وأن آية ذات الوكمة أنابيو وتكلمر حصيرا ذات الوكمة أنابيو قوة ما أنا تازو أشكين القرآن قوة ما أنا لأشكين ما أنو ننن قدابيو akwai ta a cikin Al-Qur'ani. Na farko shine hasira ya zama daga shimfida, kamar yadda Allah ta'ala ya ce cewa lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash. Lahum min jahannama mihadun, suna da shimfida ta jahannama. Sannan zai dauki ma'anar wato hasira ay makanun mahsur, wato gurin da za a shigar da su a tsare su a ciki zama matsara, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa idza ulqu fiha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura. Idan aka sanya su a ciki a wani guri wanda yake mai kunci, wato inda za a sa su guri ne mai kunci kuma a tsare su a ciki, saboda haka hasir zai iya daukan bi ma'ana mahsur zai kuma iya daukan bi ma'ana mihad wato shimfida ubangiji ta'ala ya sanya jahannama ga waɗanda suka butulce masa ta zama ita ce shimfidar su ranar gobe kiyama tirda wannan shimfida sannan ubangiji ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alqur'ani yana shiryarwa ga tafarkin da yake mafi miƙewa mafi zama miƙe mafi zama daidai anan zamu ga Allah ta'ala ya kawo batun alqur'ani a baya can farkon sura yayi batun at-taura wa ataina musa alkitaba waja'alnahu hudan li bani isra'il alla tattakhidhu min duni wakila mun bawa nabi Musa littafi shine at-taura waja'alnahu hudan li bani isra'il muka sanya at-taura ta zama shari'a ga banu isra'il to shine Allah ta'ala kuma sai ka maganar al-qur'ani ce shi ba shari'a ne kuma shari'a da take cikin al-qur'ani ta fi shari'a da take cikin at-taura Allah ta'ala ya bada labarin cewa ya bawa banu isra'ila at-taura wanda da a ce sun yi aiki da abin da yake cikinta to da abin da ya same su na bala'i da musifa da tashe-tashen hankula ba same shi ba bai same su ba saboda at-taura ta kunshi haske ta kunshi shari'a amma da suka karkacewa koyarwar at-taura ga irin abin da ya biyo baya Allah ta'ala ya aiko musu mutanen da suke masu tsananin karfi wanda suke ulu ba'sin shadid masu tsananin karfi fajasu khilalad diyar falamma ja'a idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilalad diyar ubangiji ta'ala ya aiko musu mutanen da suka fi karfin su suka mamaye su suka cinye su da yaki suka azabta su to anan Allah ta'ala yana gaya wa wannan al'ummar cewa to ya bata abin da yafi wanda ya bawa banu Isra'ila don haka idan za su riki abinda Allah ta'ala ya ba su to babu shakka ba za su bace ba abinda Allah ya bawa banu Isra'il da sun rike shi da ba su samu kansu cikin wannan wahalar ba saboda akwai shari'a a cikin sa to abinda ya bawa wannan al'umma ya fi zama mafi shari'a sama da wanda ya bawa banu Isra'il ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alqur'ani aka kawo harfin tawkid adatut tawkid inna galibi akan karfafa magana ko dai saboda akwai wanda yake inkarinta akwai wanda bai yarda ba saboda haka sai a karfafa masa magana cewa haka take tabbas haka magana take ko kuma akwai wanda ake so ya ƙara fahimtar muhimmancin maganar sai a karfafa masa maganar da wani harafi wanda yake nuna karfafa zance to anan akwai waɗanda suke inkarin alqur'ani gaskiya ne suna inkarin cewa magana ce daga Allah don haka suna buƙatar a gaya musu cewa tabbas wannan magana daga Allah take don haka za a zo da kalmar da lafzin abin nan da adat da harafin inna sannan su ma mu'minai a gaya musu cewa wannan alqur'ani wani abu ne da yake da girma ya kamata su himmatu da shi su damu da shi su bashi mahimmancin da ya dace saboda haka dan a nuna musu mahimmancin sa nan ma za a kawo harafin inna shi inna sannan aka fito da sunan sa baro shi inna hadhal qur'ana sannan ga abinnan ismul ishara hadha domin ya koma zuwa ga abinda aka saukar a lokacin da alqur'ani to a lokacin da ayat take sauka ko a lokacin da ayat ta sauka ba a gama saukar da alqur'ani duka ba an dai saukar da wani bangare nashi saboda ka haza din nan ko ta koma zuwa ga bangaren da aka saukar shi wannan alqur'anin da kuka riga kuka sani ko kuma ta koma zuwa ga alqur'anin gaba daya bi itibari ma sai kun saboda al'umma za ta zo daga baya ta karanta alqur'anin bayan an gama saukar da shi gaba daya saboda ka wannan alqur'anin da yake gaban ku wanda kuka san shi yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa lillati hiya aqwam anan an shafe al-mawsuf din an shafe al-mawsuf ba a faɗi shi abinda aka sifanta ba sai aka ce allati kawai ba a ce lit tariqil lati ba ko lil millati lati saboda shafe shi anan a kaidar larabci yafi zama balaga wato balagar ta fitowa sosai sannan kuma akwai ijaz wanda shi ma wani bangare ne na balagar larabci akwai takaita magana sannan akwai nuna girman abun galibi a larabci aka koye abu to ana so a nuna maka girman sa don haka Allah ta'ala ya ce wannan Al-Qur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da take mafi miƙewa daidai. Ita ce mafi miƙewa daidai. Koda kuwa akwai annabawa da Allah ta'ala ya aiko ya ba su littattafai, to abinda ya baba wannan al'ummar ya fi fito da abubuwa fidi dalla dalla daki daki. Domin babu wani littafi da aka yi bayani na shiriya, bayani filla filla da kowa zai gane kamar Al-Qur'ani. Sauraka bayani ne da kowace irin tabaka kowane irin aji na jama'a za su fahimce shi bayani ne da waɗanda suke suna da zuzzurfan ilimi za su gane abin da ya kunsa bayani ne na waɗanda iliminsu ba mai zurfi ba su ma za su fahimta bayani ne da mutanen birni za su gane mutanen ƙauye za su gane mata da maza kowa zai fahimta sai dai idan ba a karanta masa ba sauraka bayani ne wanda yake filla filla daki daki yana shiryar da dukkan wani wanda ya saurare shi don haka alqur'ani shiriya ce da take zuwa da take nuna wa mutane gayar da ubangiji ta'ala ya halicce su saboda ita wato bautarsa alqur'ani yana kai ka ga wannan gaya din ka fahimce ya zaka bautawa Allah sannan zai yi maka jagoranci har zuwa aljanna zai yi maka jagoranci ka samu sa'ada ta nan duniya ka samu ta lahira sauraka anan da aka ce yahdi lillati hiya aqwamu kalmar aqwamu anan af'alut tafdil ba yana komawa ne ga ita gayar ba ita gayar ɗaya ce ita ce aljanna kowa abinda yake so ya samu ta hanyar bautar Allah shine ya samu aljanna waɗanda suka gabace mu wato sun bautawa Allah domin su samu aljanna don haka waɗanda suka zo a cikin wannan al'umma su ma za su bauta Allah ne domin su samu aljanna saboda haka a ta fuskar gaya duk abu ɗaya ake hari dukkaninmu muna harin aljanna ne muna hari yarda Allah ne yadda waɗancan na farko suka yi hari to haka ma na ƙarshe su ma suna harin yarda Allah ne to ba a nan ne fifikon yake ba fifikon ita kanta hanyar da take kaiwa zuwa ga wancan hadafi ga wancan manufa tamu ta fi tasu zamowa fili ta fi tasu zamowa miƙe totar ta fi tasu zamowa mafi kamala duk da cewa Allah ta'ala ya aiko annabawa ya ba su amma abin da ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kamala shi yasa babu wani sha'ani da ya shafi dan adam da musulunci bai yi bayani yadda ya kamata a yi bayaninsa ba saboda tun daga abin da ya shafi aqida dangantakar bawa da mahaliccinsa dangantakar halitta da wanda ya halitta da sanin sifofinsa da yadda yake da girmansa da matsayinsa alqur'ani yayi bayanin wannan bayani cikakke da yadda yazo da tauhidur rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat alqur'ani yayi wannan bayani kuma dukkan wani wanda zai karanta alqur'ani zai gane rububiyyar ubangiji zai gane uluhiyyarsa zai gane sunayensa da sifofinsa alqur'ani yayi wannan bayani fiye da kowanne littafi da aka taɓa saukarwa a doran ƙasa haka nan alqur'ani yayi bayanin annabawa da Allah ta'ala ya aiko da irin gwagwarmaya da suka yi da fama da suka yi da tirjiya da suka shata daga al'ummominsu da yadda Allah ta'ala ya ba su nasara ko dai al'ummar wani bangare ya musulunta ko suka ki musulunta daga baya Allah ta'ala ya halaka su ya bawa annabawan nasara alqur'ani duk ya yi bayanin wannan daki daki cikin wani salo wanda zai sa ka dandani irin darussan da suke cikin irin waɗannan labarai alqur'ani duk ya zo da wannan haka nan alqur'ani ya zo da batun zamantakewa tsakanin miji da mata ya faɗi yadda ya kamata miji ya zauna da matarsa da yadda mace ta zauna da mijinta alqur'ani ya yi bayanin wannan daki daki haka nan alqur'ani ya yi bayanin yadda mutum zai yi mu'amala dan uwansa ta cinikayya mu'amala saye da sayarwa mu'amala alkawarruka da yarjejeniya da za a kulla to alqur'ani ya yi batun wannan kamar yadda ya yi batun alaƙar da ke tsakanin shugaba da talakawansa da yadda talakawa suke da wato suke da shugabansu da abinda yake tsakaninsu na hakoki don alqur'ani yayi wannan bayani yayi bayanin kowanne irin bangare na rayuwa na tattalin arziki na zamantakewa na lafiya babu inda alqur'ani bai nusarwa ba ya nuna wa dan adam yadda zai saboda haka alqur'ani shiriya ce cikakkiya domin shine littafin karshe daga shi babu wani littafi da Allah zai sake saukarwa babu wani annabi za a sake turowa saboda haka dole ne wannan alqur'ani ya zama ya cika ta ko'ina ta kowane bangare sai da ba za a samu gibi ba ba za a samu wani bangare da alqur'ani bai ishara ko bai bayanin yadda ya kamata dan adam ya tafiyar da rayuwarsa akan sa ba saboda haka ya zama ya kunshi shiriya lilatihi aqwam sabanin littafan da suka gabace shi tunda ba a rufe kofar annabci ba koda wani annabin ya zo yayi iya nashi to akwai wata damar kuma nan gaba in akwai wani kari da ake bukata a samu a aiko wani annabin ya zo da wani bayani ko a shafe wani wanda ya gabata a kawo sabo ko a kara fadada wancan fara buda shi saboda haka amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da karshe alqur'ani ya zo shine wa muhaiminan alai ya zo dan ya zama ya shafe dukkan littattafan da suka gabace shi sai ya zama da shi ya zo da kamala ta shiriya shi yasa Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa ga hanyar da take mafi zama miƙaƙƙiya totar haka Allah ta'ala ya sifanta alqur'ani da cewa shiriya ne tun a farkon abinda a sura ta biyu bayan fatiha sura ta biyu abinda za ka fara karantawa zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan littafi shine alqur'ani babu kokonto a cikin sa kuma shiriya ne ga waɗanda suke masu tsoron Allah haka duk wani mai tsoron Allah idan ya sa alqur'ani a gaba to zai samu shiriya zai samu abinda zai taimaka masa wajen bautar Allah haka nan Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ubangiji ya kirawo shi haske ce wata hujja ta zo muku daga ubangijinku kuma mun saukar muku wani haske wanda yake na sarari haske wanda yake na bayyane ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim ubangiji yace qad ja'akum minallahi nurun wani haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin kuma wani littafi wanda yake mai bayyanawa mai fito da komai baro-baro sarari yadda kowa zai gane yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam duk wanda ya bi yarda Allah ya nemi yarda Allah to da wannan littafi ubangiji ta'ala zai nuna masa hanyoyin kubuta subulas salam a nan duniya da subulas salam a lahira hanyoyin da zai bi ya kubuta a duniya da hanyar da zai kubuta a lahira alqur'ani yana nuna ma dukkan wani wanda yake sha'awar samun yarda Allah yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni yana fitar da su daga duffai zuwa ga haske bi'iznihi da izininsa wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma yana shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici haka nan Allah ta'ala yake cewa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ta'ala yake cewa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka yi maka wahayin wani ruhi wani abin da zai busa rayuwa a cikin mutanen da suke matattu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kusan duk duniya ko ina a mace aiki saboda babu tauhidi babu sanin Allah bautar wani Allah ne ta mamaye ko ina ta mamaye zukata tsoron wani Allah ne yayi galaba akan zukata Allah sai ya aiko da ya saukar da wahayi wanda ya kira shi ruhi wato ruhi za a busa wa mutane rayuwa bayan da kamar a mace suke man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharij minha ubangiji ta'ala ya sifanta wanda ya karba shiya ta alqur'ani ya gaskata yayi aiki da abin da yazo da shi cewa wannan shine rayayye shine rayayye wanda kuma ya saba masa wannan matacce ne sannan shi yake cikin haske wanda duk ya saba alqur'ani wannan a cikin duhu yake Nabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi sahihi yana cikin sahihi Muslim, yana cikin sahihi Bukhari, cewa misalin wanda yake karanta alqur'ani da wanda baya karanta alqur'ani kamar misalin hayy wal mayyit, kamar misalin rayayye ne da mutacce. Rayayye shine wanda yake da ikon yayi abubuwa, yayi kujuba kujuba, ya tashi ya kare kansa, ya nemi abin da zai amfane shi sabanin wanda ya riga ya mutu, wanda ya riga ya mutu baya da kuma sauran wani katabus da zai iya yi. To misalin mai karanta alqur'ani kamar misalin rayayye ne da matacce. Saboda haka Ubangiji Ta'ala ya kirawo shi ruhan, ya kirawo shi ruhi, sannan ya kirawo shi haske a cikin ayar kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran. Sai da mun sanya shi ya zama haske da muke shiryar da wanda muka ga dama cikin bayinmu da shi. Saboda haka alqur'ani haske ne. Allazina amanu bihi wa'azzaruhu wanasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun. Allah ta'ala ce wanda suka yi imani da shi, suka girmama annabi sallallahu alaihi wasallam, suka taimake shi, wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a, suka bi hasken da aka saukar tare da shi. Saboda alqur'ani haske ne. Ubangiji ya ce alqur'ani littafi ne mai albarka. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ubangiji ya sifanta alqur'ani da cewa mai albarka ne, ya kuma kirawo halittunsa duka cewa su bi alqur'ani, su ji tsoron Allah domin su samu rahama. Bayan ya yi maganar littafin at-taura, to kamar yadda anan aka yi maganar at-taura a baya, Allah ta'ala ya ce ya ba annabi Musa at-taura, sannan kuma ya zo da maganar alqur'ani. To haka a can ma a cikin suratul an'am, wa ma qadarullahu haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala al-kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna katira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qul illah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ubangiji bayan yayi maganar at-taura da ya bawa annabi Musa alayhi salam, sai ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. To wannan alqur'ani shi ma littafi ne da muka saukar da shi, kuma wanda yake mai albarka. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nas min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim ila siratil aziz al-hamid. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله تعالى يأتي للتابين وندمك سوكر مكة تومنك كفتن دمتاني لك تكين دفاي زواغ هسكي دا إذنهم أبنجي جنسو سنن زواغ تفركين الله وندهيكي العزيز وندهيكي غاربادو كما وندهيكي شايبو. ذاك القرآن شرياني, alqur'ani haske ne, alqur'ani ruhi ne, alqur'ani abu ne wanda yake mai albarka. Haka duk wanda zai nemi wata shiriya ba ta hanyar alqur'ani ba, duk wanda zai nemi wani haske ba ta hanyar alqur'ani ba, duk wanda zai nemi wata albarka ba ta hanyar alqur'ani ba, to yana bata wa kansa lokaci, yana bin hanyar da ba za ta bulle ba, yana bin karkatacciyar hanya. Alqur'ani shine wanda yake hanya ce tutar. Alhamdulillahi alladhi nazzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, bai sanya masa wata karkata ba. To dukkan wata hanya da mutum zai nemi shiriya ba ta hanyar alqur'ani ba, to wannan ya tabbata ya kama hanyar bata, ya tabbata cewa ya bi hanyar da ba za ta bulle da shi ba, ya tabbata cewa ya bi hanyar da ba zai tsira ba. Saboda haka musulmi na kwarai shine wanda yake sanya alqur'ani gaba gare shi, yake sanya shi a gaban idansa. Duk wani motsi da zai yi yana kokarin ya san yaya shiriyar alqur'ani take. Shi ne littafin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar mu a kansa, wanda idan muna tsaya a kansa to ba za mu bace ba har abada, idan kuma za mu sake shi to za mu bace har abada. Saboda kaga wannan tarbiya ta musulunci ta saba tarbiyar waɗanda suke ganin cewa shehunansu za su iya karɓo wani abu daga lauhul mahfuz kai tsaye, za su kewaye shiriyar alqur'ani, su sai dai a basu daga lauhin mahfuz suke samu daga Allah kai tsaye ce haddathani qalbi ar-rabbi ce zuciyata ta gaya min ita kuma daga Allah cewa kai kana karbar shiriyar ka min makhluq shi yana da kwashi yasa da khaliq wato suna nufin makhluq wato annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala ya koda wannan alqur'ani kai shi sai ka bi ta hannunsa yanzu suna samun shiriya ba ma sai sun bi ta kan manzo sallallahu alaihi wasallama ba wannan kafirci ne wanda zai yarda cewa wanda zai iya samun shiriya kai tsaye daga Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan ya kafirta duk wanda zai yarda cewa akwai wani da za a yi masa wani wahayi kuma bayan wannan da muke karantawa a yi masa wani wahayi a ce ga wani wahayi abu kaza ne gashi ka bautawa Allah da shi wannan kafiri ne wannan ko shakka babu kuma wannan dukkan malaman musulunci akan wannan babu wani malami na musulmi da ya yarda cewa wani zai yi da'awar Allah ta'ala ya aiko masa wata shiriya wani wahayi wata ibada wani saƙo daga sama ta hanyar Jibril kuma ya zama wannan musulmi ne babu wani malamin da ya taɓa fadar haka ka duba dukkan inda malamai suka yi bayanin ridda zaka ga abin da suka rubuta kenan ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya yi ridda ya ce an masa wahayi ko ya yarda cewa an ma wani wahayi saboda alqur'ani shi kadai ne dukkan wata shari'a tana cikin sa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ne shi alqur'ani yace mu bi alqur'ani shi ya nusar da mu yace ku bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba wani abu ne sabanin alqur'ani kuma ataakum ar-rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wama ataakum ar-rasulu abinda duk annabi yazo manzo yazo muku da shi to ku karbe shi abinda duk ya hana ku to ku hanu saboda haka alqur'ani shi yake kiran mu zuwa ga murike sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama mu yi koyi da shi fa yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim saboda haka wannan ita ce hanyar da take mafi zama daidai duk wata hanya da za a ce za ta yi maka jagoranci zuwa ga Allah in ta zama ba hanya ce ta da alqur'ani yazo da ita ba to ka watsar da ita wannan hanya ce ta shaytan hanya ce ta halaka hanya ce ta shaydanu shaydanu su kansu sukan yi wahayi bayan wahayin Allah akwai alwahiyur rahmani akwai kuma alwahiyush shaytani wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura to da ka shaydanu ma suna yi wa junan su wahayi saboda haka ba za mu ki yadda cewa wani ya ce an masa wahayi ba sai dai ba za mu yadda wahayi ne daga Allah ba wahayi ne na shaytanu za mu yadda an yi wahayi amma wahayi ne na shaytanu ba wahayi ne na Allah mai rahama ba yace wa yubashirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihat kuma yana bushara ga mu'minai waɗanda suke ayyuka na ƙwarai anna lahum ajran kabira suna da wani lada babba anan lada babba zai kunshi wato lada a nan duniya da kuma lahira ba wai kawai ana nufin aljanna ba a tun daga nan duniya rayuwarsu za ta yi kyau Allah ta'ala zai kyautata rayuwarsu matukar sun bi abinda alqur'ani ne yazo da shi to za su kyakkyawar rayuwa matukar suka kaucewa alqur'ani za su shiga cikin matsala kuma na arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka anan zikiri ana nufin ayoyin alqur'ani kakka dauka wani abu daban ake nufi ba alqur'ani wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka ana nufin wanda ya watsar da alqur'ani ayoyin idan ka karanta su har zuwa karshen su zaka fahimci cewa ayoyin alqur'ani ake magana ba wani abu daban ba saboda wasu suna amfani da irin kalma din da suka ji ake zikiri sai su fassara shi da wani abu da ake na bid'a musulunci bai zo da shi ba har da tsalle-tsalle ana dukan kirji ana kwakwazo da sunan zikiri wannan ba shi ake nufi ba ayoyin alqur'ani nan ake nufi man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasita wa kadhalika al-yawma tunsa saboda ka ayatuna din nan yana fassara maka abinda ake nufi da zikiri shi yasa inda Allah ya ce man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun ana nifin alqur'ani wanda duk ya saki alqur'ani to Allah zai hada shi da wani mugun shaytani wanda zai rika batar da shi yana masa waswasin kariya yana nuna masa kariya wani abu ne mai kyau abinda yake mara kyau ya kawata masa shi a cikin zuciya saboda wanda ya bi alqur'ani zai samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya sannan kuma zai samu kyakkyawan sakamako a lahira saboda ka ajran kabira da aka faɗa anan kada ka takaita shi kawai a ladan lahira kawai banda duniya a hannun duniya ko ba komai ba wanda duk ya rike Allah to zai samu nutsuwar zuciya zai samu kwanciyar hankali ba zai sa tsoron wani yayi rijaya a zuciyarsa ba ba zai sa kwadayin wani abu ba ya fi karfin zuciyarsa saboda zai samu nutsuwa zai samu kwanciyar hankali wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azab yana roƙon al-sharri kamar yadda yake roƙarwa kansa alkhairi wa kana al-insanu ajula lalle dan adam ya kasance mai garaje ne anan ubangiji ta'ala yana fadar dabi'ar ta dan adam wanda bai shiryu da shari'a ta alqur'ani idan ya shiryu da shari'a ta alqur'ani to zai saiti idan bai shiryu ta shari'a ta alqur'ani ba to zai ta zama a dabi'ar nan tashi ta dan adam Allah ta'ala kamar yadda ya faɗa mana innahu kana zaluman jahula dan adam ya kasance mai yawan zalunci ne ko mai yawan jahilci ubangiji ya faɗa mana sifofi da ya halicci dan adam da su wanda idan har ba ya samu shari'a ta ubangiji ba to za su zama sun masa illa ubangiji da ya halicci mutum shi ya san yaya halicce shi ya wani irin ɗabi'u yakinsa a tare da shi ya kinsa masa irin waɗannan ɗabi'un da yake faɗa a wannan ayar da kuma wasu ayoyi daban sai ce wa yad'u al-insanu bisharri du'a'uhu bilkhair da ada yana roƙon alkhair yana roƙon sharri kamar yadda yake roƙon alkhair wato yana addu'a Allah ta'ala ya gaggauto masa da sharri ya gaggauto masa da azaba ya gaggauto masa da la'ana kai ka ce abinda yake roƙa dinna alkhair kun san cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake karantawa kafirai alqur'ani yana gaya musu abinda zai iya kasancewa a tare da su idan ba su yi imani da alqur'ani ba ba su yi imani da abinda yazo da shi ba akwai azaba da ubangiji ta'ala ya tanada musu sai su rika cewa a gaggauto ta wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب suka ce ya ubangiji ka gaggauto mana mu da nasibin mu da rabon mu na azabar ka san mu na azabar tun kafin alkiyama ta zo to kaga idan ba dan rashin hankalin dan adam ba wanda bai san alqur'ani ba bai yi imani da Allah ba bai yi imani da musulunci ba ya zai rika jawo kansa bala'i قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم haka suka rika gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka rika cewa ya Allah idan har abinda wanda yake karanta mana gaskiya ne to kai mana ruwan duwatsu daga sama fa amtir alaina hijarata min as-sama kai mana ruwan dutse daga sama ko ka zo mana da wata azaba mai tsanani un banda wato kifewa ta kafiri da dodewar basira ka roki shiriya mana sai ya Allah idan abin nan da ake gaya mana gaskiya ne Allah ka shiryar da ai kai kamata to amma idan mutum kwalwarsa ta toshe fitrarsa ta birkice ta lalace shi dan ya rikirkita fitrar tasa to ba cewa zai yi ya Allah idan abin nan da suwa suke kira zuwa gare shi gaskiya bane ka shiryar da ni cewa da ya Allah kai min kaza kuma har gobe kuna jigirin wannan sai ga mutun ya takarkar yana rantsuwa ya Allah in dai wannan abin kaza gaskiya ne to Allah kai min ka rugurguza kai min kaza ka halaka ka sauka fada to wannan shine logic shine mantiki na wadanda suka gabata اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقلت يا الله كيمان الروان شريع كين سابنا شريع كيمان الروان دواس تكاقا وانا غراجة تن أدم مما كوين يتحقلي ya ga cewa in abin da ake gaya masa din ba tunda me yana gaggauto shi abin da duk zai zo ai zai zo alkiyama nan za ta zo me yana na yin gaggawa sai ta zo tana nan tafi wannan yana daga cikin abin da ayat take nunawa kamar yadda har ila ayat tana nuna cewa dan adam a lokaci idan ya fusata yayi fushi sai kaga yana yi wa kansa mugunar addu'a koyewa ƴaƴansa koyewa matarsa koyewa ma'aikatansa koyewa motarsa ko dabbarsa ko abin hawansa saboda ya fusata kaga ya ce idan nan dan dan nan tsinan ne kaza kai da Allah tsine masa Allah tsine masa mai albarka in ya tsine masa albarka zaka ji dadin rayuwar kai ba zaka ji dadin ta ba haka nan motar ka da haka ka addu'a inan ne motar nan to aka tsine mata albarka kana san zaka gama da ita lafiya to dan adam wani lokaci in ya fusata sai ya rika addu'a wani ma har ga kansa ma sai ya rika addu'ar ma Allah kashe shi kashe ni ma in huta ko kaza wannan duk alama ce ta cewa fitrarsa ta gurbace ba daidai take ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ki ce la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum an tuwafiqu sa'ata ijaba fayastajibu Allahu fi kada ku yi wa kawunan ku mummuna addu'a kada ku yi wa ƴaƴan ku mummuna addu'a kada ku yi wa dukiyar ku mummuna addu'a ka je ai rashin dace kai addu'a lokacin da ake ansar addu'a kuma Allah ya ansa addu'a kisa musulunci bai yadda da wannan ba danka yayi wani abu ce Allah ya shirye ka Allah ya ganar da kai wannan shine abin da ya kamata ka ce masa hadakalla aslahakalla amma ba la'anta ba annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya cikin tawaga wani dabba sai ta rika kakarewa sai yake jan sai na tsinan ne a cikin mana sai annabi ce to dakata ba za mu tafi da tsinan ne a cikin mu duk haka tsine mata albarka to ka sai da kai da ita amma ba za ta fita tsinan ya ba kuma cikin tawaga haka ta dabba rani ya hana ka kai mata ka ce za ta tsine mata albarka bare ka tsine wa ƴaƴan bare matarka bare wata dukiyarka kai mata mummunan addu'a to duk wanda yana daga cikin garaje da jahilci na dan adam idan ba haka ba me zai sa ya irin wannan Allah yana cewa law yu'ajjilu Allahu lin-nas sharra isti'jalahum bil khair la qudiya ilayhim ajaluhum wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wa nadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun ubangiji yake cewa da a ce Allah ta'ala yana ansa yawancin addu'a da mutane suke ta sharri muna addu'a da mutane suke da a ce Allah ansa ta yake yi to da yanzu ya gama da yanzu an gama da mu gabata la qudiya ilayhim ajaluhum haka ubangiji yana rahamarsa yana tausaya wa dan adam baya karbar irin wannan addu'a sosai amma wani lokaci ana iya dacewa kuma da sa'atu ijaba ubangiji ya ansa sa hadisi yazo cikin muslim lokacin da Abu Salama ya rasu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya fuskanci ya rasu cewa innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar idan aka karbi rai yayi sama ido yana bin sa da gani annabi ya rubi masa idan shike ne sai ta barke da kuka san mata za shiga wasu maganganu na banu na lalace na shiga uku to ta banu ta lalace ta shiga uku wannan mummunan addu'a ce annabi yake cewa la tad'u ala anfusikum fatu'minu almalaika kada ku ce za ku yi mun kanku mummunan addu'a kuma mala'ikun da suka halarci karɓar ransa su ce amin sau da ka an yi rasuwa kin ce kin mutu kin lalace mala'ika ya ce amin shi ka lalace kuma gaba ɗaya rayuwar ta sai ta lalace kaga mummunar addu'a ta yi wa kanta saboda jahilci, saboda garaje, shi yasa musulunci ya hana wannan. Wani lokaci dan adam zai rika roƙon Allah ya bashi abu kaza, ya yi naci tare da cewa abin nan akwai sharri a ciki, da za a bashi wannan abin zai shiga wani hali zai lalace shi karan kansa. Kuma saboda jahilcinsa bai sani ba, zai ɗauka alkhairi ne, ya dace ya yi ta addu’a ta shigi da fici, yana neman a ta yashi da addu’a, Ubangiji da zai anshi addu’ar wannan a bashi wannan abin, alhalin Ubangiji ya san ba alheri ne tare da shi ba, amma shi bai sani ba. Ubangiji ya san cewa kana zaman ka lafiya, kana sana’ar ka lafiya, ka ci ka sha ka tashi ba tare da ka cuci wani ba, sai ka zo kana neman matsayi, kana neman ka samu wani matsayi na siyasa ko na mulki, ashe kai ta neman addu'a nan da can, baka san cewa watakila wannan ne sanadiyar halakarka, a baka amanar dukiyar al'umma ka ci amana, wannan amana ta bi ka har lahira. Allah ya cire albarkar rayuwarka, cire albarkar dukiyarka, kana zaman ka lafiya, amma ka nace ka dage sai kai wannan matsayin, sai ka rike wannan ana sai kai, kai kuma kana ƙara bu, kana ƙara bude kirji, kana shakar iska, sai kai Ubangiji kuma sai ya kim ansa addu'ar, amma kai ka nace kana kama alkhairi ne, amma Ubangiji ya san ba alkhairi bane, saboda rashin sanin, baka san dabi'ar wato abinda yake cikin wannan abin da Allah ta'ala ya aje ba, baka sani ba, saboda haka zaka nace da addu'a. Kamar yanda mutum ba zai roƙa wa kansa wani bala'i ba kawai saboda wai shi yana jin cewa shi zai iya jure wa kaddara, akwai waɗanda suraji da kansu wajen suna yin ibada, suna yi wa Allah da'a, suna san Allah, har ma suna ganin ko mai ma Allah ta'ala ya saukar musu na bala'i za su jure, za su yarda da shi, saboda yadda suka yi overestimating din kansu, sun ɗauki kansu sama da yadda Ubangiji ta'ala ba a roƙonsa bala'i. La tatamannaw liqa'a al'adu idza laqitumuhum fasbiru, kada ku riƙa fatan Allah ya kawo rigima, ya kawo fada, ya kawo yaki, a sai dai in ya zo ya same ku baka tata so, sai ku haƙuri ku karɓi ƙaddarar Ubangiji, amma kada ku riƙa neman sa. Laqad kuntum tamannawna al-maut min qablu an talqaw fa qad ra'aytumuhu wa antum tanzurun, haka Allah ta'ala yake cewa sahabbai da can suna cewa a zo a yi yakin mana, da a yakin ya zo kuma sai gashi kuma wasu suna jin tsoro, to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatamannaw liqa'a al-adu was'alu Allah al-afiya, roki Allah ya ba ku lafiya da zaman lafiya, wannan shine abin da ya kamata ku yi. Amma wani saboda shi yana jin cewa zai iya tunkarar kowace irin aradu da ka, sai rika roƙon a kawo yazo, wani yazo ya fitinu. Akwai wani da ake kira Samnun al-Muhib, taken sa ma kenan al-Muhib, wai al-Muhibbu lillah, tsananin san Allah, in ya zauna yana baku wato bayani akan san Allah da soyayyar Allah, kowa sai jikinsa ya jike da hawaye. Saboda haka sai wata rana sai yake cewa walaysa li fi siwaka haddun fa kayfa ma shi'ta fartalini, abinda yake cewa baya neman wani abu a gurin wani ba Allah, sai yake cewa Ubangiji don haka duk abinda ka so na bala'i ka dora mu. Yayi magana da farko mai kyau, walaysa li fi siwaka haddun, bana buƙatar wani abu a gurin wani ba kai ba, wannan magana ce mai kyau, amma kai ba shi ita faftalini, duk yadda ka so ka jarrabe ni, idan Allah ta'ala ya so ya jarraba shi din sai ya rike fitsarinsa, yau zai yi, gobe zai yi, jibi zai yi, al'amari ya shiga wani hali na kanikai, yawo ya rika yi makarantun allo inda yara ƙanana suke karatu, yana raba musu kwakwa, yana cewa su yi mai addu'a, ud'u li'ammikum al-kazzab, haka yake cewa ta Allah ku taya baban ku da makaryaci addu'a, ku taya shi addu'a, Allah ya saka masa marasa. Bai samu lafiya ba sai da aka saka masa marasa. To kaga wata yake jarraba ce da za ka ɗauka ba ta kai ta, amma ya san cewa akwai jarraba. Ta ba a yi wa Allah irin wannan, karɓi roƙon Allah ka azaba. Wani shi ma da ya yi irin wannan birgi ma ya riƙa yi, shi Allah duk abin da ka so ka jarrabe ni da shi, na amince na yarda. Wato irin waye zai karɓi rida, ar-rida bi qada'illahi wa qadarihi, zai gwada imaninsa, ba a gwada Allah. Da ya jarrabe shi birgima ya riƙa yi, yana birgima yana faɗuwa a cikin ƙasa, yana birgima a ƙasa kamar miciji, yana cewa ya rabbi tubtu, ya Allah na tuba. Kwana 14 kawai ya sati biyu sannan aka saki marasa. Saboda haka irin wannan duk gaggauto da wani abu ne da Allah ta'ala bai ɗora maka, shi yasa annabi ya ce sallallahu al'afiya, roƙi Allah ya baku lafiya, ya baku zaman lafiya. Wa yad'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khair, ce wa kana al-insanu ajula, dan adam ya kasance mai gaggawa ne, daman da gaggawa aka halicce shi. Khuliqa al-insanu min ajal, ce an halicci dan adam da gaggawa. Wannan yana daga cikin sifofi da Allah ta'ala ya dan adam da sunan tawaya. Saboda dan adam halitta sama irin ta mala'ika bace, mala'ika halittarsa halitta ce wacce take gaba ɗayanta kamala ce, babu wani abu na rabon shi dan aji ko kai. Saboda haka yadda kake shakan numfashin nan, haka suke mai da ibada. Da ka san ba za ka iya cewa shakan numfashin nan ko ka gaji da shi ba, ko ya dame ka, kai yau ba za ka shaka ba, kai yau za ka yi hutu, kai ka kana ji cewa larura ce, dole ka shaka, da ma za a dan rike ka, ka rika fizge-fizge kenan, ka ma danna hancin ka rike bige-bige kenan, sai ka fitar da ka shaka. To haka suka dau ibada, haka take a gurin mala'iku, la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma dan adam ba haka bane, tare Allah ya halicce shi na hukana zaluman jahula, ya halicce shi zaluman ne kuma jahul ne. Wa qulqa al-insanu da'ifa, ya halicci dan adam mai rauni ne. Inna al-insana qulqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a. Allah ya halicci dan adam a bisa dabi'ar halittarsa ta farko da Ubangiji ya masa, ya halicce shi mai ciwon kwadayi, mai san kai. Idza massahu al-khayru idza massahu ash-sharru jazu'a, idan wani sharri wani abu mara dadi ya same shi, sai zama yawan kurmato, mai yawan raki, ba zai zama mai hakuri ba. Wa idza massahu al-khayru manu'a, lokacin da al-khayri kuma ya same shi, sai zama mai mamako, mai ruwa, mai kankamewa. Wannan duk dabi'a ce da Ubangiji ta'ala yake halittar dan adam da ita, babu abin da zai raba shi da wannan sai idan ya koma ya rike shari'ar Qur'ani. Shi yasa da Qur'ani ya faɗi, da Allah ta'ala ya faɗi shari'ar Qur'ani, sai ya faɗi dabi'a ta dan adam wanda zai saki hanyar Qur'ani. Da zarar ya saki hanyar Qur'ani, to zai koma kan waɗannan dabi'un da Ubangiji ta'ala ya ce ya halicce shi da su. Shi yasa duk mutumin da ya rasa shiriya ta Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to duk abin da aka ce yayi ka kai mamaki. Ko menene a ce ga wani nan arne ne amma ya kashe kansa saboda wani dan abu da bai takkara kariya, saboda kawai an bata masa rai, ko babansa ya masa fada, ko babansa ta masa fada, shikenan sai je rate kansa, ko ya je jarabawa bai ci ba, shikenan sai rate kansa. Kai mumini za ka yi mamaki akai zai haka, amma inda ka tuna cewa Al-Qur'ani da mashi yake yi sa mutum ya zama mai saki, wannan ya rasa wannan shirye da menene ba zai, cikin duhu yake rayuwa, bagamni ya yake, bai san inda yake saka masa ba, don haka komai ma zai iya yi. Saboda haka Ubangiji ta'ala a nan yana gaya mana cewa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam, babu kuma abin da zai raba ɗan adam da waɗannan abubuwa sai komawa ga Allah. Allah ta'ala ya ba mu dacewa da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.